Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Karɓa da biyan haraji tsohon al'amari ne a tsarin rayuwar bil'adama kuma hanya ce da gwamnatoci ke samun kuɗaɗen gudanar da ayyuka. Haka zalika zargin karkatar da akalar kuɗaɗen haraji shi ma ba sabon al'amari bane a cikin al'umma. Domin jin halin da masu biyan haraji ke ciki, Bilkisu Ahmed ta tattaro mana muryoyin waɗansu a nan Abuja akan abin da suka fahimta da haraji.
Sunana Maniru, Maniru Abdullahi.
Malam Maniru, me aiki me kake yi?
Ina saida yare-yare, sana'ar yare-yare, zobe da sarƙa.
To a wannan sana'ar da kake yi, kakan biya wani abu ne ga gwamnati?
A cikin garejin nake talla ina biyan kuɗin rabano a kullun naira 50.
Kullun naira 50 ake karɓa, in dai haka shigo ina?
Indai ina cikin gareji, a kodoshi ina cikin gareji, a nan cikin gareji nake talla. Da gareji da wajen gareji kamar nan inda muke.
Akan karɓi kuɗi?
Ban zuwa ko ina an ba nan gareji sai wajen gareji ba.
Wato nan haka nan in ka zo ka tsaya a nan sai an karɓi naira 50?
Da nan da cikin gareji ba.
Wajen gareji da cikin gareji duk suna karban kuɗi.
Wannan waje ba karba. In an karba ne ramsa a cikin gareji shine hannan wajen gareji. Hausa gefen gareji kenan.
Ka san me ake yi da kuɗin da kake biya?
Wallahi ban sani ba. Wallahi ban sani ba.
Ba ka sani ba amma kuma kake bayarwa kullum?
To tunda su manyan garejin sun ce ka bayar dole kake bayar.
Su waye su manyan garejin?
Kamar wanda zan ce wanda suke garejin take hannunsu. Wanda garejin suke hannunsu
tunda sukan baka tikiti ne.
Suna bada ticket, ana bada ticket.
To kuma kai baka taba tambayar cewa me ake yi da wannan kuɗin?
Taba tambaya, ina zan tambaya ne kuma. Ni da nake son abin da in nemi abinci, kuma zan kuma ce kuma in tambaye wai abin da ake yi da nayar da kuɗin da muke bayarwa. Wallahi ban sani ba, taba tambaya ba.
Sunana Aminu.
Malam Aminu, sana'a me kake yi?
Sana'a anko agogo nake sayarwa.
To cikin sana'an nan da kake, kakan biya wani kuɗi ne a matsayin haraji?
Ana biyan naira 50 a kullun.
Kullum in ka fito zaka biya naira 50?
Kwarai kuwa, asabar da lahadi ne ba a karba.
Wato asabar da lahadi za a baka kai sayar ba tare da ka biya komai ba?
Kwarai kuwa, insha Allah.
To ka taba tambayar me ake yi da wannan kuɗin da kake siyan tikiti kake talla?
Na taba tambaya.
Me aka ce ma?
An ce da ni ana biyan kuɗin masu shara da suke bata tituna da shauransu da wurare. Ana biyan su. To kin ga amsar da aka bani, na kuma gamsu.
Ka gamsu, kana ganin ana aikin kuma?
Ina gani ana aiki tabbas.
A rana tikiti nawa kake siya a rana?
Na siya tiki kamar guda hudu.
Guda hudu. To an taba gaya muku me ake yi da wannan kuɗin tikitin da kuke siya?
Ba su taba gaya muna ba.
Sai kuma ka taba tambaya?
Waye zan tambaya kuma?
Wasu wanda suke siyar muku da tikitin?
Daga office ne suna sai da muna.
Ba ku san me yasa kuke biyan kuɗin tikitin ba?
Ban sani ba.
Amma ka san kamar haraji ne ai ko kamar tax?
Yes, na sani.
To ka san me amfani me ake da kuɗin haraji?
Ban sani ba.
Ba ka taba tambaya?
Ban taba tambaya ba.
Me sunan?
Godfrey.
Malam, me sunanka?
Sunana Abiola ne.
Abiola, Malam Abiola, a matsayinka na driver, a rana tikiti nawa kake siya?
A rana tikiti da yake siya a gurin nan. Nan kadai zaki siya tiketi 200 amma 200-400 kenan zaki je Maraba ki siya 550. Wani lokaci kuma kin je area 1 ki siya na 200.
So me yasa na Maraba ko yafi yawa yafi tsada me yasa?
Akwai Karo da environmental yana Maraba wannan 400 ne kuma National Union 150 ya siya sai ya zama 550 kuma cikin gari 400.
To an taba gaya muku me ake yi da wannan kuɗin tikitin da kuke siya?
Gaskiya ba wanda ya taba bayani akan wannan kuɗin nan. Wanda kawai na sa akwai wanda an taba bayani shine na National Union. To wannan National Union da shine yake huzurin aikin direbobi saboda a gurin nan yanzu ni ne unit chairman a gurin nan. So akwai su tax force, akwai su police da muke muna good time da su saboda kare da motocin mu. So a cikin kuɗin ticket din da muke wannan huzurin nan. Yau.
Ba su dame ku ba. To amma kun san kuɗin tikitin nan kamar kuɗin biyan da kuke yi kamar kuɗin tax ne?
Yes, it's a daily tax.
To To kuma kun san me kamata kun san me kamata ayi da kudin tas?
Eh to it's for development na but we are actually it's for development ya kamata the scene maybe
wato dan gyaran
yawa dan gyaran tasha dan kokuwa gyaran hanya kokuwa wani abu haka
to amma kuna ganin aikin da ake da kudin ana kuna ganin amfanin shi yana ana yi
a gaskiya na national union ne na san da yana yi amma da amak dai da karo gaskiya ba komai saboda na national union ne karan kai na zan gaya miki abubuwan da nake yin da shi ne gina gaya miki nan because ni ne unit chairman goren nan abubuwan da nake yin da shi ne kika ji wannan akan kowane 200 nan shine muke tare gurin nan ba zuwa da ki motocin mu wani lokaci wani bai parking da ke ba dan sandan sukan zo su karba nasu dan unsa abubuwa ka to shi abun da yake ciki
muryoyin wadansu masu biyan haraji kenan a birnin tarayyar Najeriya Abuja game da kudaden haraji to ina matsayin haraji a zamantakewar al'umma Dr. Ibrahim Muhammad Adam shugaban sashen binciken tattalin arziki da kyautata rayuwar dan adam na jami'ar tarayya dake Dutse a jihar Jigawa kuma shugaban kungiyar masu aikin banki ta Najeriya reshen jihar Jigawa yayi mana bayani
haraji ko dangane ko kuma wani kaso da abinda mutum ya samu zai bawa shugabanni ko gwamnati domin ita ma ta gudanar da abubuwan take wa jama'a ya samo asali tun tarihin dan adam a duniya amma daga baya bayan nan za a ce ya karfafa ko ya shahara a karni na 17 lokacin da akwai wasu masu tunani da hangen nesa da aka yi zamanin su waɗanda ake kiran su classical
na'am
economics kenan su waɗannan su ne suka fara yin bincike kuma suka ba wa gwamnati shawara akan tsari da za a rinka karɓar haraji ga dukkan wani ɗan ƙasa ko ɗan wani karkara wanda yana tasarrafi da yake samun abin shigowa to zai rinka ba wa gwamnati wani kaso abin da yake shigo masa domin a gudanar da gwamnati ko a gudanar da shugabanci.
To magana gudanar da gwamnati kudin haraji da ake karba daga wurin mutane me ya kamata a ce gwamnati na yi da shi
to alhamdulillah malam awwal kudin haraji idan aka karba a wajen mutanen sun shafi masu kudi sun shafi masu sana'a sun shafi kamfanonika idan an karba ayyukan da ake yi wa mutane da su na daya shine a samu musu abubuwan more rayuwa wadannan abubuwa ne more rayuwa kamar samar da ruwan sha kamar ko a samar da shi ko kuma a saukar da shi kamar titina waɗanda za su bunƙasa a harkokin sadarwa daga nan zuwa nan wanda shi ma abu ne wanda ake buƙata idan ana so a bunƙasa harkokin tattalin arziki sannan yana da cikin abubuwan da ake yin amfani da haraji domin a samar wa mutane shine samar da wutar lantarki sannan yana da cikin abubuwan da ake amfani da shi harajin da aka karba ita gwamnati ta dau nauyin kanta na ma'aikatanta ma'aikata ya shafi waɗanda suke aiki suke gudanar da harkokin gwamnati yau da gobe da kuma waɗanda suke bada tsaro kamar 'yan sanda ko sojoji bayan cikin gida 'yan sanda ran da ya shafi na tsallake wanda yake shine sojoji da custom da immigration da sauransu duk wani abu da ka sani gwamnati tana yi na gudanarwa ko gine-gine waɗanda ya shafi a bawa mutane a gina gidaje a bawa mutane a sauƙaƙe domin su samu wurin zama wanda suke bi a hankali to duk haraji ana amfani da shi ta wannan hanya ana yi ne domin a gina ɗan adam domin a samar da mutane a kare musu mutuncinsu a samu musu abin da zai taimako ko tallafi da ake bayarwa na abin da shafi noma abin da shafi kiwo abin da shafi sana'a wanda ake yi social protection interventions da ake yi ma wannan wanda ake yi duk yana daga cikin abubuwan da ake in aka haraji aka ba ake da su
a kundin tsarin mulkin Najeriya
na'am
idan aka wayi gari mutane suna biyan wannan haraji amma kuma ba a yi musu abin da ya dace me ya kamata mutane su yi tunda ka bayyano abubuwan da ya kamata a ce ana yi da wannan harajin da ake karba
na'am ka san komai zaka yi ka bi tsari na doka muna demokradiyya ne demokradiyyan nan kana da wakilanka idan a local government ne kana da councilori haka ne kansulolinka ya kamata a ce duk wani bayani da diga na abubuwan da ake fiti shigowa da ke fita ya kana da shi a wajen su har na wannan haraji din a matakin local government idan aka zama cewa abinda kuke bayarwa kuna bada haraji amma kuma ba ku ganin wani moriya yana fitowa daga harajin nan councilolin ku ya kamata ku complain a matakin unguwa ku complain me yake faruwa su su bibi muku saboda su abu suna ya kamata suna wakiltar mutanen su suna daukan bayanai daga bayanan nan kuma su je majalisar local government domin su table su bayani na farko kenan na biyu kuma akwai hukumar haraji a kowane local government kowace hukuma tana da bangare na korafi tana da bangare na korafi wannan bangare na korafi ni a matsayina na dan unguwa ina da yancin da zan tashi in tafi can wajen in ce muna biyan haraji na kaza na kaza na kaza na kaza amma ba ma ganin ruwan sha ya wadata ba ma ganin titina ana gyara su ko kuma ana yin su ba ma ganin tallafin da ya kamata ai amfani da shi ba ma ganin wutar lantarki duka suna da wannan damar kuma kamar yanda ka sani suna da damar da za su bibiya ta wannan hukumar harajin su kai complaint idan ba dau mataki ba akwai kungiyoyi waɗanda muke da su waɗanda na fafutukar haƙƙin ɗan adam da kuma bincike na albundana da ake yi wanda yake muna da EFCC muna da takwarata ICPC waɗannan duka kungiyoyi ne waɗanda suna karɓar ƙorafi na mutane a mataki tun da na local government da na jiha na abubuwa da ya shafi unguwa akwai kungiyoyi na fafutukar ɗan adam waɗanda NGO ne ka gane a mataki na unguwa waɗanda yake su ma suna iya karɓar wannan abubuwan su cilla shi gaba saboda haka duk waɗannan kafofi mutane ba su sani ba ya kamata su sani haƙƙinku ne idan kuna ba da haraji kuma kuga ba ku samu moriya ba ku jin komai ba ya zuwa domin matsalar da ke faruwa akwai a karɓar harajin da ake yi akwai rashawa da cin hanci.
Madalla. Kuna tare da sashen yaɗa labarai ta intanet da Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin aminiya.dailytrust.com da hanyoyin yaɗa shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast sai kuma ta Freedom Radio a Kano. Kuna kuma iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya_trust da twitter.com/aminiya_trust. Idan ba a manta ba, muna tattaunawa ne akan yadda ya kamata hukumomi su yi amfani da kudaden haraji domin kyautata rayuwar al'umma. Mun kuma ji yadda Dr. Ibrahim Muhammad Adam ya bayyana mana asalin haraji da kuma yadda ya kamata a sarrafa kudaden da ake karba daga hannun al'umma. Domin jin bangaren waɗanda ake tattarawa waɗannan kudade, wato gwamnati, na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar birni a nan Abuja ta wurin mai magana da yawun shi, Dayo Lawal, domin jin me suke da kudaden haraji da jama'a ke biya. Sai dai haƙartawa bata cimma ruwa ba. A cewar shi, sai na je na rubuto takardar neman izini neman waɗannan bayanai. To amma da na tarje, sai ya ce ai cewa aka yi su yi amfani da kuɗaɗen wajen samar da abubuwan kyautata rayuwa al'umma, kuma hakan suke yi kamar yadda yake a ƙunshi a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. Duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Bilkis Ahmad sai kuma Sagir Kano Sale, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.